mawakin gambara nan da aka fi sani da Lil Wayne, wanda ya amsa laifin mallakar makamai.
Tunan ba da jimawa ba, Muhammad zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kuma yadda kuka ji a farkon shirin, yau ake rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46. Muna tare da abokiyar aikinmu Maryam Dauda kai tsaye, wadda take inda ake wannan biki na tarihi. Maryam, wani irin ƙarin haske zaki mana dangane da wannan biki mai dumbin tarihi?
Masu sauraro, kamar yadda muka faɗi, yau ne ake rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46. Muna tare da abokiyar aikinmu Maryam Dauda kai tsaye, wadda take inda ake wannan biki na tarihi. Maryam, wani ƙarin haske zaki mana dangane da wannan biki mai dumbin tarihi?
To, binta, kamar yadda kika faɗa, a yau Laraba ne za a rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46, da kuma mataimakiyarsa Kamala Harris, wacce ita ce ta kafa tarihi na zama mace ta farko a Amurka da ta riƙe wannan muƙamin na mataimakiyar shugaban ƙasa. To, zuwa wajen ƙarfe 11 ne dai za a fara bukukuwan rantsarwar. Da misalin ƙarfe 11:45 za a fara da rantsar da Kamala Harris, daga nan kuma ƙarfe 12 na rana za a rantsar da shugaban Joe Biden.
To, madalla. To, sannan kuma wani ƙarin bayani za ki mana game da yadda yau al'amuran suke saboda ga COVID-19 ga kuma tarzoman da ta faru din nan a Capitol Hill?
To, binta, kamar da yadda kika faɗa, saboda annobar coronavirus da ake fama da ita, tabbas an taƙaita yawan mutanen da za su shiga birnin Washington DC da kuma zuwa wurin da za a yi bikin rantsarwar. Kuma dole ne a kiyaye waɗannan matakan na yin nesa-nesa da juna da kuma sanya takunkumin raba hanci da baki. Bayan kenan, a gefe guda kuma kin san makonni biyu da suka gabata, wasu masu goyon bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka afka gina majalisar dokokin ƙasar suka tada tarzoma. So, wannan yana ɗaya daga cikin babban dalilin da ya sanya tabbas ba a san ma mutane da yawa su je wurin. Yanzu haka nan a cikin birnin Washington DC akwai hanyoyi da yawa da aka toshe musamman a kusa da ginin majalisar dokokin ƙasar, ga kuma jami'an tsaro a ko'ina suna sentiri suna sa ido su ga ko wani abu zai faru.
To, madalla. Donald Trump dai zai bar Washington yau, zai bar fadar White House. To, ko za ki dan bada ƙarin bayani akan haka, ko ya riga ya tafi, ko kuma ƙarfe nawa zai bar Washington da fadar White House?
Ai, yanzu ma maganar nan da muke yi da ke jirgin saman soja ya ɗauki shugaba Donald Trump da matarsa Melania Trump daga fadar White House. Zai kai su wani sansanin soja da ke nan wajen birnin Washington DC, inda a nan ne shugaba Donald Trump mai barin gado zai yi jawabinsa na ƙarshe, wato jawabin ban kwana kenan. Daga nan kuma ana sa ran zai kama hanyar zuwa jihar Florida, inda nan ne zai ci gaba da zamansa. Kuma na san ma sauraro za su yi mamakin cewa ya za a yi shugaba Donald Trump yanzu an ɗauke shi daga fadar White House, yayin da kuma ake shirin yin bikin rantsar da shugaba Biden. To, kun san dai cewa kafin ma wannan lokacin shugaba Trump dama ya riga ya faɗi cewa tabbas ba zai halarci wannan bikin rantsar da shugaba Biden da za a yi ba. To, wannan dai ba shi bane ba karon farko da aka yi haka a tarihin Amurka shekaru sama da 150 da suka gabata. Akwai shugaban da shi ma bai halarci bikin rantsuwar wanda zai gaje shi ba. To, shi ma shugaba Donald Trump mai barin gado ya sake yin haka a wannan karan.
To, madalla. Masu sauraro, abokiyar aiki muke nan Maryam Dauda kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Da ta bamu ƙarin haske akan irin shirye-shiryen da Amurka ke ɗauke da shi na rantsar da sabon shugaban ƙasa. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad da ƙarshen labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin Darfur jiya Talata ya ƙaru zuwa 159, yayin da sama da mutane 200 suka jikkata bayan da aka shafe sama da kwanaki uku ana faɗa a tsakanin al'ummomin ƙabilu daban-daban, a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin Darfur. Wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin Darfur ya soma ne sa'ad da wani ɗan ƙabilar Masalit na Afirka ya kashe wani ɗan wata ƙabilar Laraba a ranar Juma'a da ta gabata. Wasu mayakan Laraba ɗauke da makamai sun shirya harin ramuwar gayyawa shigari, inda suka auna sansanin kula da 'yan gudun hijira na Kirendik inda 'yan kabilar misali suke zaune. Tun a lokacin ake samun zarge-zarge da kuma zarge-zargen faɗan kabilanci da ake kaiwa fararen hula. A wani faɗan daban a ranar Litinin, 'yan kabilar Fallata na Afirka da kuma 'yan kabilar Larabawa na Rizigat sun gwabza a jihar kudancin Dafur, wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 50, wasu da dama suka jikkata, a cewar kamfanin dillancin labarai na Sudan. Kungiyar mayakan Al-Shabab ta dauki alhakin kai wani harin bom da ya fashe a Mogadishu babban birnin kasar Somalia, wanda ya halaka mutane 4. Gidan Radio Dalsan FM ya rawaito mataimakin kwamishinan tsaro da siyasa a Garas Bale, Abdi Rashid Dubad, yana daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar ta jiya Talata. Wasu mutane 6 sun jikkata a fashewar kwanaki 2 bayan da Amurka ta kammala janye sojojinta 700 daga Somalia, waɗanda suke taimakawa jami'an tsaron ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci. Janye sojojin daga Somalia yana ɗaya daga cikin ayyuka na ƙarshe da shugaba Donald Trump ya hukumance, amma ba a sani ba ko zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joe Biden zai soke matakin janye sojojin Amurka daga Somalia bayan ya zama shugaban ƙasa Amurka na 46 yau Laraba.
Na duba yadda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House kuma ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yadda tsohon shugaban kasa Obama ya yi masa a shekarar 2017 ba. A wata hira ta musamman da wakilin murya Amurka Nasir Adamu Alikaya a Abuja, ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin Arewa maso gabas Dr. Ahmed Gana, wanda ya yi hulɗa da hukumomin lamarin lafiya na Amurka.
Masu nazari, 'yan siyasa da madu wata majalisar hira a Najeriya na duba yadda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yadda shugaba Obama ya yi masa shekara ta 2017. Ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin Arewa maso gabas Dr. Ahmed Gana, wanda ya hulɗa da hukumomin lamuran lafiya na Amurka.
Ina kallon CNN na ga ana tattara kayan Donald Trump ana fita da shi da bahasi da ake yi da cewar saura masa awowi zai bar gwamnati. Ya ce to duk irin ballagaza da aka yi ta yi a gwamnatin da irin shugabanci da shi Donald Trump ya kawo duniya, a wanda ya sha bamban da sauran shugabanni na Amerika da shugabanni na duniya baki daya, akwai babban darasi a ciki. Ƙasar Amerika muna mata murna na rabuwa da wannan shugaba wanda ya kawo rarrabuwa a cikin wannan ƙasa, da ƙasashen duniya da yawa suna kallonta a zaman abin da za a yi misali da ita a mulki na demokradiyya.
Shin me Dr. Gana zai ce ne kan nuna sanyin gwiwar Trump ko akasin hakan a daidai lokacin da ya bar gado ba da shiri ba?
Babu alamar nadama a jikin Donald Trump. Har yau dinnan da muke magana da kai, gani yake an masa fashi, kuma gani yake wanda zai hau mulkin nan ba halattaccen shugaba bane, shine halattaccen shugaba. Zan farko dai ka san ya ce ba zai halasci wajen rantsar da shi sabon shugaban kasa ba. Kuma na jin mai ɗakin Biden tana magana tunda aka zabe su, mai ɗakin Donald Trump bata koya bata mata ta yi magana da ita ba. To kaga yanzu in ya zo shiga cikin gidan ma ban yi tsammanin zai samu Donald Trump ya tare shi ba, domin already ina gani ya riga ya wuce gidansa a Florida. Kaga yadda Obama ya masa da iyalinsa suka tarbe shi suka mutunta shi ya shiga, shi ba zai yi wa wannan ba domin bai yadda ma da zaben ba. So babu maganar nadama a jikinsa, mutum ne mai taurin kai, mutum ne mai ji da kansa, kuma aniyarsa ta bi shi ya je ya sauka lafiya.
Su ma 'yan jarida na bayyana ra'ayinsu da ya sha bamban da wasu masu sharhin da nuna ko banza za a ga gurbin Donald Trump. Yusuf Ishaq Baji ɗaya ne daga shugabannin Radio Vision a Najeriya.
Domin an jima ba samu shugaban da zaran wani abu ya faru baya taunawa, kawai zai iya jefawa a shafinsa na Twitter. Daga nan su kuma 'yan uwa abokan aiki an samu abin da za a ci gaba da kacancanawa, a samu labarai ta duk inda ma ba a tsammani. To hakika za mu yi kewar Donald Trump a wannan bangare na samar da labarai, sai dai kuma da yake ba sani ba yanayin duniya da za ta iya juyawa ta yiwu shi ma wannan sabon shugaba wato Joe Biden ya zo da wani salo wanda zai iya daukan hankalin duniya, wanda kuma zai iya samar da irin labaran. Amma tabbas duniyar aikin jarida ta yi rashin mutum mai samar da labarai, ko banza daga ya ga abu kawai ko ya shirya ko bai shirya ba kawai zai furta, ko ma ya za a dauka kawai yana daukan kansa shi a matsayin shugaban duniya ne, don haka kawai zai magana sa ko ta muku dadi ko ka ta muku dadi.
Duk da tsarin demokradiyya na bada dama mutane su zabi wanda suke so, har yanzu tsarin bai fara karfi ba a wasu kasashe, musamman ma na nahiyar Afirka, inda wasu shugabannin kan yi amfani da sunan demokradiyya suna yin mulkin iyarai ya fama. Nasiru Adamu Alikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alikaya da aiko mana da hirarsu da Dr. Ahmed Gana. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashenhausa.com. To a wata hira ta musamman da Farfesa Buba na Maiwa da ke jami'ar Diof zai ba mu ƙarin haske akan siyasar Amurka, al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwa da ake sa tsammani.
Akan gaskiya zuwa shugaba Trump bisa milki a Amurka, ni a gani na ma mutanen Amurka babban kuskure ne suka yi, saboda yanayi na dangantaka tsakanin shi da sauran ƙasashen duniya tun ba ƙasashen Afirka ba ya zo ya gurɓatar da duka irin abin da ya zamanto sauran shugabanni waɗanda suka wuce kake shi ya zo shin duk ya zo ya gurɓata waɗannan maganganun da hulɗa da zamantakayya da dangantaka duk da ya zo ya gurɓata. Bugu da ƙari gashi nan ma har yana son ya gurɓata demokrasiyya a cikin ƙasar Amurka. Yau gashi nan Amurka ta zamanto kamar ma yanayin demokrasiyyar ta zamanto kamar yadda muke ganin demokrasiyya a cikin ƙasashenmu na nan nahiyar Afirka, wato cewa ban yarda ba. Gashi abu zahiri kuma kawai kai tsaye tsayin daka ka ce kai ba ka yarda ba. Wannan ina ganin cewa dai bugu da ƙari kuskure ne ƙan Amurka suka yi. To Allah ya sa wannan kuskuren da suka yi ya zamanto musu darasi, ya zamanto musu karatu ne, gobe kada su maido wani mutum irin shi. Ba nan kadai ba ne aka yi samu haka Amurkan. A ƙasar Faransa an samu irin haka nan. A ƙasar Italiya a zamanin da suka ɗauki shugaba wannan Berlusconi, shi ma gashi nan ya sa ƙasar Italiya cikin halin ƙaƙani ta yi da ya zamanto har yanzu ba ta samu ba ta sake yunƙurwa kamar yadda aka san ta da tana takarawa.
To Professor, menene za ka ce game da waɗanda suke korafin cewa shi shugaba Obama da ya samu kyakkyawan goyon bayan baƙar fata bai tsinana ma ƙasashen Afirka komai ba?
Dangane da shugaba Barack Obama da ya zo iko kuma ya zamanto baƙar fata dai ba ta gani ba a ƙasa. To wannan yana da ma'ana, wato wani ne idan ya zamanto kamar shi ya mai da huska wajen baƙaƙe, to za a zarge shi da cewa da yana kawo wariya, yana kawo bambanci a wajen launi. Wato sai a zarge shi tun da ƙan Amurka suka zaɓe shi, sai a zarge shi da cewa da ya yi mai da huska wajen baƙaƙe ko kuma da azamnatan Amurka ko kuma baƙaƙe da annan nahiyar Afirka. To ina ganin cewa ba shi dai ne ya samu sauran ƙan jam'iyyar Democratic da ya zamanto shi da ya zo shi baƙin fata ne, lalle su suka zaɓe shi. To amma bai mai da huska ba kawai wajen ƴan uwan shi baƙaƙe, a'a. To ina ganin cewa bashi ne ya sama sauran shugabanni masu zuwa da ya zamanto su farfata ne, tunda shi lokacin da aka zaɓe shi bai mai da huska wajen ƴan uwan shi ba, kenan su kuma in aka zaɓe su bai kamata ba a ce sun mai da huska wajen ƴan uwansu Turawa, wato farfata. To ina ganin dai bugu da ƙari shi wannan dai bashi ne ya sa musu. A nan cikin kafar watsa labaru ta VOA, a zamanin da aka zaɓe shugaba Obama matsayin shugaban Amurka, da na ga mutane suna ta murna suna jin daɗi suna cewa baƙar fata, baƙar fata, ɗan Kenya ya zamanto shugaban ƙasar Amurka. A nan wurin sai na gaya mutane na cewa ya ce muku ƙan Amurka ba su zaɓe shi ba don ya je ya bunƙasa wata ƙasa can daban ko ya je ya bunƙasa wata nahiya can daban tun ba nahiyar Afirka ba. Na ce sun zaɓe shi ne dai ya musu aiki. Sun ga alaman cewa da shi ya cancanta ya zo ya musu aiki dangane da program na shi. Sun zaɓe shi ne don kansu, ba su zaɓe shi ba don wani waje. To a yanzu a zo a ce kamar bai taka ma nahiyar Afirka ba. ‘Yan Afirka ne ya kamata su nemi shugabanni na gari waɗanda ya zamanto za su tausayawa ƙasa, za su tausayawa talakawa, waɗanda ya zamanto idan suka hau ka raga iko za su wa jama'a adalci. Amma ba kullum ba ya zamanto kana aza ido bisa ga shugabannin wata ƙasa can daban ko da ya zamanto su wannan ƙasashen su ne masu shuni ga hannu. To bai kamata ba a ce mu tsaya kullu yaumin muna aza ido bisa ga shugabannin wasu kasashe a daga nan ne ya kamata mu tankade mu rairaye mu samu shugaban kasa nagari wanda ya zamanto in yazo zai mana adalci kuma in yazo za yayin rawa a zo a taka rawa a zo a gani to wannan shine